Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren ma jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar da jiran abin da zai biyo baya a ƙasar Zimbabwe. Haka kuma za mu kawo muku maimaicin shirin Ciki da Gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Daga nan kuma sai sharhin jaridun ƙasar Kamaru, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke bayyana mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Laraba, sojojin ƙasar Zimbabwe sun ce ba hanɓar da gwamnatin ƙasar suka yi ba suna masu cewa da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Robert Mugabe da iyalansa suna nan cikin ƙoshin lafiya. Muna bibiyan ɓatagari ne kawai da ke kewaye da shi, waɗanda suka aikata laifukan da ke kawo cikas wajen gudanar da al'amuran yau da kullum da na tattalin arziki a ƙasarmu, domin mu gurfanar da su a gaban kuliya, in ji wata sanarwa da sojoji suka fitar ta kafar talabijin. Wannan sanarwa ta biyo bayan rahotannin da shaidu suka bayyana cewa an samu fashewa har guda uku da kuma harbin bindiga mai ƙarfi a Harare, babban birnin ƙasar ta Zimbabwe, da safiyar yau Laraba. Har ila yau shaidu sun ce sun ga motocin sojoji da dakarun ƙasar a kan titina da safiyar yau, sawa'i bayan da sojoji suka karɓe ikon gidan talabijin ɗin ƙasar na ZBC. Al'umma ƙasar sun ce a maimakon su kalli labarai da ƙarfe 11 dare sai aka yi ta saka waƙoƙi na bidiyo. Ofishin jakadancin Amurka ya gargaɗi ta kafar yanar gizonsa ga Amurkawa da su zauna a gidajensu su yi aiki daga gida. Bayan kuma da aka zauna cikin zulumi ko dakarun ƙasar sun karɓa ikon gidan talabijin ɗin ƙasar na ZBC ne, sojoji sun tabbatar da cewa suke tafiyar da ragama al'amura. A wata sanarwa da suka watsa kai tsaye daga hedkwatar gidan talabijin ɗin na ZBC, Major General Sibusiso Moyo ya ce abin da ya faru ba juyin mulki ba ne, sun karɓa iko ne kawai. Wannan takaddama dai ta samo asali ne tun a makon jiya, bayan da Mugabe ya kori mataimakinsa Emmerson wato Mnangagwa, tare da zarginsa da cewa ya ci amana da kuma kitsa shirin karɓe mulkin ƙasar. Mutane da dama dai sun kalli wannan mataki na Mugabe a matsayin wani yunkuri na ɗora matarsa Grace Mugabe a matsayin mataimakin shugaban ƙasa, wanda hakan zai ba ta damar maye gurbinsa idan ya ritaya ko kuma ya mutu. A wani taron manema labarai da aka yi ranar Litinin, shugaban dakarun ƙasar General Constantino Chiwenga ya yi gargaɗin cewa zai shiga tsakani idan har Mugabe bai daina koran magoya bayan tsohon mataimakinsa ba, waɗanda su ma 'yan jam'iyya mai mulki ne ta ZANU PF. Shugaban Mugabe ya karɓi ragaman mulkin ƙasar ta Zimbabwe ne tun bayan da ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya a shekarar 1980. Muna ɗauke da ƙarin bayani kan wannan dabarwar siyasa bayan kun gama jin labaran duniya.
Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama suna kira ga hukumomi a Uganda da su tsare shugaban Sudan Omar al-Bashir, wanda yake ziyarar aiki ta kwanaki uku a ƙasar. Suna masu neman ya miƙa shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC domin ya fuskanci tuhuma. A shekara ta 2009, kotun ta ICC ta samu shugaba al-Bashir da aikata laifuka biyar da suka jibanci cin zarafin ɗan adam, sannan aka same shi da wasu laifuka biyu na aikata laifukan yaƙi a rikicin da ya faru a yammacin Darfur. Har ila yau a shekara ta 2010, an caje shi da laifin aikata kisan ƙare dangi a rikicin na Darfur. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na Human Rights Network, Muhammad Nudufuna, shi ne ya karanta wata sanarwa a madadin wasu ɗimbin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Uganda. Sai dai mai magana da yawun gwamnatin Uganda, Ofwono Fondo, ya ce ba za su iya tsare shugaban wata ƙasa mai ci ba. Ofwono har ila yau ya faɗa wa shirin South Sudan in Focus cewa sun yi amanna shugaba Bashir na taka rawar gani wajen wanzar da zaman lafiya a yankin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wade da Koriya ta Arewa saboda shirinta na gina makaman nukiliya da na masu linzami, yayin da al'ummar ƙasar ke fama da yunwa. Kungiyar Tarayyar Turai haɗe da ƙasar Japan ne suka jagoranci gabatar da wannan kuduri a gaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama. An kuma amince da shi mata mataki na bai daya, sannan za a mika shi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya. Kwamitin ya yi tir da ƙasar ta Koriya ta Arewa saboda yadda take karkata kudadenta domin ƙera makaman nukiliya da na masu linzami nau'in ballistic, a maimakon mai da hankali kan kyautata rayuwar al'ummarta. Kwararru sun yi amanna cewa kashi 70 cikin 100 na al'ummar ƙasar ta Koriya ta Arewa ba su da wadataccen abinci. Sai da jakadan ƙasar a majalisar ɗinkin duniya, John Son Nam, ya ce gwamnatinsa ta yi fatali da wannan matsaya da aka cimma. Yana mai cewa wannan wani nau'in takala fada ne ta fuskar soji da siyasa, sannan shiri ne da aka kitsa haɗe da ƙulle-ƙullen Amurka da sauran abokanan hamayya.
Hukumar da ke sa ido kan abinci da magunguna a nan Amurka ta amince da wata fasaha da ake sakawa a cikin ƙwayar magani. Kwayar maganin da ake kira abilify-my-side a turance, wacce ake amfani da ita wajen warkar da cututtukan da suka shafi taɓin hankali. An saka mata wata kwayar na'ura da za ta riƙa bibiya tare da baiwa likitoci da masu jinya damar gane ko marasa lafiya sun sha magani akai-akai, kamar yadda aka rubuta musu. Dabarar bibiya ko kuma an haɗi maganin da ake baiwa masu taɓin hankali zai iya taimaka marasa lafiyan, a cewar Michelle Martin, shugaban sashen kula da magungunan masu taɓin hankali na cibiyoyin nazari bincike kan abinci da magunguna ta FDA. Ya ƙara da cewa hukumar ta FDA ta amince da amfani da fasaha wajen samar da magunguna, kuma ta himmatu wajen yin aiki tare da kamfanoni domin a fahimci yadda ilimin fasaha zai iya taimaka marasa lafiya da ma masu ba da magunguna. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, a yau Laraba sojojin ƙasar Zimbabwe suka fito suka ce ba hamɓarar da gwamnatin ƙasar suka yi ba, duk kuwa da an ga wasu abubuwan da ba a saba gani ba a birnin Harare. Kamar yadda watakila wasunku suka ji a shirin mu na safe, mun fara tattaunawa da mai fashin baki kan al'amarin yau da kullum, Farfesa Abuba na Maiwa, kan takaddamar siyasar da ke faruwa a ƙasar Zimbabwe. Ga ci gaban tattaunawar.
To, ganin cewar shi shugaba Mugabe shekarunsa 93 a duniya kuma ya kasance akan mulkin nan shekaru 34, wanda shi ne ya zamo akan mulki a Afirka na biyu wanda ya fi daɗewa akan mulki. Shin wani darasi ne wannan zai nuna ga sauran shugabannin Afirka da suke ƙoƙarin mulkin kamar karya?
Eto, na gane cewa da kamar idan aka tsaka nazari, wato kowane shugaban ƙasa za a shiga cikin tafarkin demokratiya. Wato idan kundin zaɓe ya tabbata maka cewa, ya tilasta maka cewa da kama shekara 10 ne za ka yi, ka samu shekara 5 kuma daga baya ka samu shekara 5. Wato idan baka ɗaga ba, akwai ababe waɗanda za su biyo hakan. Shi ne cewa da shugabanninmu yanzu su yi hankali. Turawa lalle kana iya kamar ka shahe musu hawayen sutura, amma muddin ya zamanto kai ka zo ka zauna a cikin ƙasa ba tafarkin demokrasiya, ba wani sauye-sauye, kullum kai ne shi hankali cewa da turawa na wadda ke kamara musu baya, domin kawai suna kwasar banza a cikin ƙasashenmu. Wataran sukan juya hali su koma su nemi wani wanda za a fiye da kai yadda za ka yi. Wato, ko da yake shi Mugabe bai goyi bayan Turawa ba, ana cewa da babban darasi shi ne cewa da mutanen waɗanda ke iko yau a nan nahiyar Afirka su yi hankali. Yau Turawa suna tare da kai, gobe ba su tare da kai, saboda kawai idan ya zamanto kai ba ka kare abin da ya zamanto ribarsu a cikin ƙasashen namu. Wato shi ne cewa bugu da ƙari, shugabanninmu kamar na Kamaru, shugabanninmu kamar na Congo, Brazzaville, shugabanninmu kamar na Chadi, waɗannan duka ba su ƙarƙashin kamar wata babbar garkuwa ta cewa da gobe muddin ba su yi abin da Turawa suke so ba, abin za a kawo musu da kiti kenan. Bugu da ƙari shi ne cewa da yau nahiyar Afirka shugabannin ba mu ke yin su ba, ko da an ce an yi zaɓe ba mu ke yin su ba, Turawa ke yin su. To, kuma ya zama to kai ba ka amfani da abin da su Turawan ke so, to za su hamɓar da kai.
To, ganin haka ya tafarkin demokratiya ke Afirka ga baki ɗaya?
Tafarkin demokratiya a Afirka shi ne cewa da je kana yi ka ne, wato a zo a yi zaɓe, kai ba ka ci ba, sai kaji an ce maka wa'annan masu sa idanu da suka fito daga Turai sun zo sun ce a komi da komi yayi a farkin demokrasiya baya tahiya a cikin wannan nahiyar tamu ta Afirka muddin ba ya zamanto ba kamar ƙasa irin ta kamar nan Senegal wanda ya zamanto ƴan ƙasa sun san da cewa inda za su tsaya ko da ya zamanto ana zargin ƙasar Senegal kin mara ta farkin kamar yadda aka santa da to dole ila tilas sai an tsaya an yi nazari ta cewa da kada a kawo mana wani shugaba wanda umarni za a je ya ɗauko ƙasashen Turai wato shugaba wanda ya zamanto talaka suka zaɓe shi yau dai yanayin demokrasiya a nan cikin ƙasashen namu ya taɓarɓare sosai tun daga zaɓe har ga ƴancin ɗan adam abin duka ya taɓarɓare ba abin da kawai za mu cewa yau mu al'umma waɗanda suka zaɓe wannan shugaban ƙasa namu ne a'a na Turai ne
rayuwar abulkawa lokacin sayan bai lokacin zuwan
mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum Farfesa Abubuwa na Maiwai kenan a tattaunawarmu da shi kan takaddamin siyasar da ke faruwa a ƙasar Zimbabwe idan yanzu aka lalubo ta shirin ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC a shakata da wannan wakar
mubiya ta Kano mun shige Naija sun dawo mulkin kai ba wani ja inja dan sun kawo hijja hamani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma can dosun yayanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu wuce fadar abijan maga ga kofi ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sada ba wasu yan darga kuma hau mota mu wuce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ke ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu
madalla yanzu agogon anan Washington DC na cewa karfe 2:12 na dare ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya
aljini dai baya ma amfani da waya gaba daya duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljini ne to dan adam ne wanda yake dan damfara ko ba mutane bane ɗan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljaru ɗan 419 ba ko maza sai ta katse wayar nace to aljani dan da fara dan 419 watancin ubanka ya kama kai kai kake faɗi ne nace watancin ubanka ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko nace ai da ubanka yake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma'illa nace wallahi kai ya kake kada mutum ya dauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah yayi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam sharri ne irin ta ɗan damfara
Sauraro assalamu alaikum wai shin me yasa mutane suke gaskata kalamin ƴan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne shin aljani zai iya daukar waya ya kira mutum ma kuwa mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljannin kenan idan har suna yi to ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan ƴan damfarar sun so su taɓo shi ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin
to da farko dai su aljannu halittu ne bayan Allah kamar mu ƴan adam kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su waɗanda suke cikinsu akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza
tana yiwuwa a samu hulɗa tsakanin aljani da dan adam ta wannan hanya ce aljani ya dauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko bazan maka kaza ba
to gurgurdun fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara amma ba aljani bane kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani bane ya gaya maka wannan alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce
to
na tafi Kaduna mun je wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka flashin dina a waya ta zen
haka
sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
haka
ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai tace bawan Allah Allah ne yaje da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya hada mu da kai saboda haka kai kokari ni sunana Shamsiya yar malam Baba Alhaji daga Hubbaran Shehu Dan Hodeo daga Sokoto
to
saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai kaidoji da zaka bi mana
yace
to kai kokari ka sai Qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan nace to zan yi insha Allah amma bana gida nace to yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin nan damfara sai nace ah ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji ita ce ah kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya hada mu da kai mu ba mutane bane ɗan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah
eh
dai karshe sai nace amma dai ba aljaru M419 ba ko maza sai ta katse wayar tana katse waya sai na saki kiran wayar tace abun naku me ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko nace eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da larabci na ma kiyin Hausa ita ce a'a ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan hada ka da mahaifina malam Baba Alhaji shi malam Baba Alhaji zai maka magana akan larabci amma in zaka bugo mana kafin ka kira babban nawa in hada ku da shi kai salatin annabi 11 to mutanen da muka tafi tare da su sai na ba su lambobin gaba daya
haka
da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan dan damfara aljana ko kuma dan damfara aljani da ya canza murya to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba kuma ni ina kira su da lambar da suka kira da ita ba sa dauka saboda sun fahimci cewa na gano su to da waya ta MTN sai na buga wannan lambar ta su dai da ita ina bugawa sai wani ce hello daga ji dai muryar namiji ne sai na ce assalamu alaikum to sai gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh
ya sake canza murya na ce to aljani dan da fara dan fowa na ne watancin ubanka ya kama sai kai me kake fadi ne nace watancin ubanka ya kama sai ce kai ka san da wa kake magana ko nace ai da ubanka nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa nace wallahi kai ya kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai ka dan ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma kai mun wata illa sai kashe wayar dan haka a takeice dai waɗannan mutane ɗan damfara ne ba aljanu bane mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-raben su kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban
to Allah shiga bata malam kamar me yake sa mutanen mu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan waɗannan mutane
to abubuwa dai a takeice malam Ibrahim guda biyu ne abu na farko wato rashin cikakkiyar fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan na biyu kuma zarmewa da son abin duniya alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne ya halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida ta saka kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata Hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka dauka za kawai mun baka
Allah shi gaba ta malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan ƴan damfara suke ba su
to to ai Alhaji Ibrahim tsoro abin da babu tsoro ba wato wannan matsala ce babba mutane sun dauka cewa da aljani ya maka to zaka mutu to ba haka bane yadda kake waɗanda ba su san ba me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su matukar sun rike kaidojin da za su bi na kare kansu saboda haka zancen cewa aljani to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko daukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin Ubangiji ba saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda yake da sharrin sa bai sai ma illa ba matukar ba Allah ne ya bashi nasara ba kuma akwai hanyoyin da zaka bi shi kansa yadda ba a hada ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya hadu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi matukar ka bi wasu kaidoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai ya bi wasu kaidoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda tsoronsa
to Allah shiga ba ta malam kamar wace irin shawara za ka bada jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi
to na farko dai kowa ya jaddada imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allah sa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ba kai masa in ya ga ma wasu kaidoji ka ce ba za ka yi waɗannan kaidojin ba don kai ba za ka yadda ka saba wa mahaliccinka ba in ya ce lallai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda isa ma wani abu ba tare da izinin Ubangiji ba aljanun nan fa yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa futuk a cikin su akwai jahilai manya-manya a cikin su akwai malaman su akwai yan kasuwan su akwai komai da komai irin nasu saboda haka kada mutum ya dauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko ya ki yin kaza wa dan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta ɗan damfara wanda naji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da sauransu to kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi dan a cutar da kai
Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja mu kasance lafiya
to a gaida Ibrahim yanzu kuma ga Garba Awwal da sharhin jaridan kasar Kamaru
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info wanda ta labarta mana cewar rikicin bangaren yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru yana neman jefa kasan ya baro musamman ma a halin zaman lafiya anda a garin Baminda ba mai guda biyu irin gargajiya suka fashe amma ba su jikkata kowa ba kuma babu wanda ya rasa rayuwarsa jaridan Cameroon Tribune kuma ta rawaito mana cewar kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Isa Cirimu Bakari ya faɗa wa manema labarai cewar an fara gurfanar da wani mutum guda ɗaya tilo wanda ake zarginsa da cewar ya daga cikin waɗanda suka halaka dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru nan guda biyar a jihohin awaren Ingilishin guda biyu sai jaridan Echo Sante anda ta ce mana gwamnatin ƙasar Kamaru ta sanya ƙwararren matakai akan masu sayar da ƙwayoyin maganinka a ƙasar Kamaru wanda suke sayarwa ba akan ƙa'ida ba ministan lafiya na ƙasar Kamaru Andre Mamafuda ya ce duk wanda aka kama yana wannan sana'ar zai fuskanci fushin gwamnati sai kuma jaridan Emergence anda ita ma ta bayyana mana cewar sarakunan gargajiyan jihohin Ingilishi guda biyu na kasar Kamaru har yanzu hakansu bai cimma ruwa ba wajen jan hankalin matasan jihohin domin su amince da gwamnatin shugaba biya sai jaridan Informaten anda ita ma ta hango mana cewar kasar jamhuriyar Kamaru ta samu makudan kuɗi a bangaren masu biyan haraji wanda ya kama sai fa miliyar 100 da miliyan 700 na kasar jamhuriyar Kamaru a shekarar 2017 din nan sai kuma jaridan Integration anda ita ma ta ayyana mana cewar waɗansu 'yan kasar China waɗanda suke zaune a kasar jamhuriyar Kamaru suna yanke itace ta ɓarauniyar hanya kuma gwamnatin kasar ta haranta wa kowa yankan itace a ganin dajinta sai jaridan Le Metayo anda ta hango mana cewar al'umman Hausawan kasar jamhuriyar Kamaru za su gudanar da bikin nuna al'adun gargajiya gargajiyansu. Karo na farko kenan a kasar ta Kamaru ranar 2 ga watan Disamba 2017 a birnin Yaounde. Sai kuma jaridar Lesuwar anda tace gwamnatin kasar Kamaru tana kokarin korar manyan director general na kamfanonin gwamnatin kasar guda takwas wanda a yanzu haka ake kokarin ganin cewa hukumar CONAC masu kwato dukiyar kasar Kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar suna kokarin damke su. Sai kuma jaridan Guardians anda ita ma ta shaida mana cewar kungiyar masu neman kafa kasar Ambazonia a kasar jamhuriyar Kamaru sun yi Allah wadai da halaka jandarmami guda biyar da aka yi a jihohin English guda biyu. Sai jaridan Horizon anda ita ma ta ce gwamnatin kasar Kamaru ta ware kudaden sefa miliyar 270 domin tallafawa al'umman arewacin kasar ta Kamaru da kuma gabashin kasar waɗanda yakin Boko Haram ya daidaita su. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Post anda ta tsagunta mana cewar waɗansu ƴan bindiga guda biyu sun bude wa jama'a wuta a garin Mai Wuka a jihar Kudu maso yammacin kasar ta Kamaru amma sun ari ta kare. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Awal, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aje mana akan na'ura.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Ni kalan labo daga nan kalan labo wajar bita jamhuriyar Niger. Gaskiya gwamnatin Niger ta yi kokari duka hatsin nan hatsi farafi na rahusa farafi mai sauki amma mu talakawa akwai tsaron ya kamata a saida mana kowanne wata har zuwa shekara kuma a ba su toka. Allah ya sa in haka suna jina. Na gode.
Mai magana sunana Sani Galak da ke Goro Hausare a jihar Yobe Najeriya. Gaskiya gwamnatin Kaduna da ta koyar wannan malamai sun kai ban 20,000 kuskure ne a ƙasa. Na farko cewa wannan malamai ya kamata gwamnati ta ba su dama su koyo karatu zai amma a ce a koyo su a wulakanta su ba shi da amfani.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. Alal haƙiƙa matakin da gwamnan Kaduna ya ɗauka na korar malamai daga bakin aiki samson hakan bai dace ba. Kamata a yi ya sa hankalinsa da akan samar da ingantaccen ilimi da gyara makarantu da inganta albashin malamai.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Mai magana ne Idowa Abdulmalik Unguru, shugaban matasan kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe. A yau ina so na yi amfani da wannan damar na jinjina wa sanatanmu na Yobe ta Arewa dangane da gudunmawa da ya ba wanda gobara ta kona musu shagunan su a ƙaramar hukumar Unguru. Hakika muna godiya ga wannan sanata namu Amin Lawan da ya ba da naira miliyan 10 ga waɗanda gobara ta kona musu shagunan su a ƙaramar hukumar Unguru. Da fatan Allah ya saka mu da alkhairi.
To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Mahmud ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To yau Laraba, sojojin ƙasar Zimbabwe sun ce ba hanɓar da gwamnatin ƙasar suka yi ba, suna masu cewa da ɗan shugaban ƙasar Robert Mugabe da iyalansa suna nan cikin ƙoshin lafiya. Muna bibiyan ɓatagari ne kawai da ke zagaye da shugaban waɗanda suka aikata laifukan da ke kawo cikas wajen gudanar da al'amuran yau da kullum da na tattalin arziki a ƙasarmu domin mu gurfanar da su a gaban kuliya, in ji wata sanarwa da sojoji suka fitar ta kafar talabijin. Wannan sanarwa ta biyo bayan rahotannin da shaidu suka bayar na cewa an samu fashewa har guda uku da kuma harbin bindiga mai ƙarfi a Harare, babban birnin ƙasar ta Zimbabwe. Har ila yau shaidu sun ce sun ga motocin sojoji da dakarun ƙasar a kan tituna da safe da yau Laraba.
To madalla masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Da zama yadda Muhammad Lalo da ya taya na gabatarwa, sai Salama Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.